gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfil Hashim Gumel.
Da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma ranar 9 ga watan Afrilun shekarar 2019 za mu kammala magana fifita karatun waje akan na gida.
Abin da nake so ka gane anan, jami'o'inmu idan ka duba, jami'o'i ne waɗanda suka tsaya da kansu, waɗanda sun samu ƙwararrun malaman da kuma abubuwan da ya dace. To amma ba za mu kasa hada wannan abubuwan da irin abubuwan da suka rika faruwa a baya ba, domin akwai wani lokaci da a ƙasar nan shi kansa ilimin ma ba a ɗauke shi komai ba.
Sarfilu, a satin da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in, inda muka je daga ɗalibai da kuma malamai. Wannan satin kuma za mu kammala da jin ƙarshen tattaunawar wakilin sashen Hausa Aisha Ma'azu da hirarta da jama'a da kuma hirar Nasiru Alhikaya da ma'aikatar ilimin tarayya.
To Amina, yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu domin jin ƙarshen tattaunawar ta da al'umma.
To yi ta yaya za a iya samun haka? Kana gani idan aka ƙara kason da ake baiwa ilimi a kasafin kuɗi a malam ɗalibi, kana gani haka zai taimaka wajen samar da kayayyakin karatu da ake buƙata?
Sai an dage gaskiya, sai an dage, saboda ba a saba da yin shi ba. Kuma inda a ce an saba da yin shi, kaman makarantu masu zaman kansu da wayansu sun yi wannan
sosai,
to da za a ga canji. Amma karatun da na private da na gwamnatin duk tafiyansu kusan ɗaya ne.
To mutane da dama suna gani cewa ƴan masu makarantu masu zaman kansu kamar kawai kuɗi ake nema, ba su da wani tsari na a zo a gani. Masu tsarin sai ka biya maƙudan kuɗaɗe, ɗan talaka ba zai iya zuwa yi karatu a wurin ba. Ta yaya za a taimaka wajen tabbatar da cewa idan kai mai kuɗi ne ko kuma kai talaka ne, za a samu irin ilimin da za ka samu zai zo dai, ko da bai zo daidai ba, ba za a samu wani bambanci mai yawa ba?
Sai dai an dawo da karatun waje ɗaya gaba ɗaya. Kamar baya-baya can, ai ana elementary 7.
Haka.
Yau, wato karatun duk yana zuwa iri ɗaya ne. To ba a san lokacin da akwai makaranta masu zaman kansu ba. Amma karatun ana samun masu ilimi kuma iri ɗaya ne. Su wa'incan masu zaman kansu suna gani su suna kasuwansu ne.
Haka.
Ko ka siya ko kar ka siya, in dai an zo za a biya su ba wani abu. Amma kuma masu zaman kansu, wani marasa zaman kansu na gwamnati kenan, su wa'innan sun fi ƙwararrun malamai. Tunda za ka samu NCE menene duk suna nan a wajen.
Haka.
Sai dai wani lokaci shi tafiya strike shi ne yake sa musu rashin aiki. Zaki ana ja baya.
A kwanakin baya gwamnan jihar Kaduna ya yi wani abu inda ya kori malaman makarantu, kuma mutane suka tashi haikan, suka tada jijiyan wuya, suka ce san ba a kyauta musu ba. Menene ra'ayinku game da wannan? Kuna gani irin wannan idan za a dage a yi shi a ko'ina zai taimaka wajen bunƙasa ilimi, fannin ilimi a nan Najeriya, har ya kai ga a fara fariya kuma da takardar karatun Najeriya? Domin a da can baya ana fariya da ɗalibai 'yan Najeriya.
To gaskiya game da wannan zance, abinda gwamna Malam Nasiru El-Rufai ya yi wani fannin ya kyauta. Saboda tacewa yayi, ya tace gurɓatattun malamai tangwadda ba su san aikinsa ba. Saboda malami ko da kai malamin Turanci ne ko na lissafi, kuma aka ce kana koyar da primary, yadda muka sani class teacher ake cewa. Idan kana zaman class teacher, to ya zamana cewar kana koyar da kusan komai kenan. da ɗaliban nan yake a makaranta.
Kama daga lissafi, ma'amala da al'umma da sauransu.
Yawwa. Saboda haka idan an kawo maka tambayoyi, saboda mun ji wasu suna ƙorafe-ƙorafe game da jaraba cewar ya za a yi ina malamin social studies, an ɗauko tambayoyin Turanci an kawo min ta ya zan yi na amsa, ina koyar da aji uku ne, aka kawo min tambayoyin ɗan aji shida, duk wannan bai dace ba game da abin da malaman suke faɗa akan jaraba da aka musu. Saboda haka abin da malam Nasir El-Rufai ya dace, amma bancin ya dace ai an ɗibi ma'aikata wanda ya kasance wanda suka gama jami'a ne, bancin wanda suka gama NCE kaman college kenan. To wanda suka gama jami'a shi yadda ya nuna cewar ya yi nuni da cewar wanda za su zo su a ba su aiki a ciki, an yi nuni da cewar wanda suke so su ɗiba aiki kenan, ya kasance ɗalibai ne da suke so su koma makaranta su ci gaba da karatu.
Haka.
Na ɗaya kenan.
Ba wanda suka kammala.
Ba wanda suka kammala. A'a, wanda suka kammala amma suna so su ci gaba da karatu. Amma bancin an ɗibe su aiki, ba a sake kawo wannan zancen ci gaba da karatun ba. Na ɗaya kenan.
Haka.
Na biyu, albashin da aka sa rai za a samu, ba a same shi ba. Saboda haka an samu ƙwararrun malamai wanda za su koyar da ɗalibai su fahimta da kyau. Amma kuma sai kasance guzurin da ake musu ba abin da suke yawa ya gaza abin da suke tunanin za su samu. Na ɗaya kenan. Saboda haka ba inda za a yi a ce an samu ƙwararren malami kuma ana ba shi guzurin da bai kai ya kawo ba, wanda idan zai ci da kansa da iyalinsa ne ba zai taka kara ya karya ba. Saboda haka wannan abu ne wanda shi zai taimaka ƙwararren malami ya zauna ya gudanar da aikinsa yadda ya kamata. Babu kuɗi,
hankali zai rabu
saboda zai fara lissafi ina zan je na samu ƙarin kuɗi. To in dai wahalar yi min yawa ba gara na saki aikin nan ba na je na kuɗi.
To bari tambaye ku abu ɗaya, kun amince da cewa lallai gaskiya ne takardun karatu a makarantun ƙetare ya fi namu na gida?
Ha ba malama, ke da wannan tambayoyi sai ka ce ke ma ba 'yar ƙasar ba, ai dole mu kasance masu kishin ƙasarmu. Mu kan kamar mu yanzu da a ce ina da ilimin nan na malami, zan so a ce ni ma ina koyarwa a gida don na ba da gudunmuwa na. Saboda a samu ɗalibai ƙwararru wanda su ma za su gina ƙasa. Ni shawara na game da wannan, gwamnati su yi ƙoƙari na ɗaya in sun ɗibi ƙwararrun malamai, a kyautata musu wajen ba su albashin da zai taimaka musu a rayuwa, ba sai sun miƙa hannu waje ba su ce za su je neman wani abu. Saboda malami abu ɗaya aka san shi da shi, karatu kullum a cikin binci.
To malam Lami, ya kake kallo, menene ra'ayinka? Kana gani takardun waje sun fi na gida ɗin daraja?
To akwai ɗan daraja kaɗan, saboda bisa ga abubuwan da yake ciki za ki samu da ɗan bambanci ko karantawa kai bisa ga fahimtansu.
Haka.
Su Turancinsu ya ɗan fi namu nauyi, namu kuma ya ɗan yi soko-soko.
Haka.
To bisa ga abin da za ka karanta da a zo a fasara shi, sai ka ga ya haɗa da namu gaba ɗaya ya dame shi. Yawwa. To in an yi karatun dole in ka ɗauki ɗaya a nan ka ɗauki ɗaya a can ka haɗa, sai ka ga ka samu sassauci a karatun.
Haka.
Kuma ka fahimta da wuri, tun daga nasu ya fi namu ba da fahimta.
Amma idan aka ɗauko gyara ta ina za a fara?
Maganan makaranta kenan.
Maganan karatu har a zo ga
ƙwarewan malamai.
Takardun ma a fara daraja na gida. Domin ai abin kunya ne a ce wai ka ana da makarantu sama da nawa a nan Najeriya, jami'o'i, amma kuma ba a karrama takardun kammala karatu na Najeriya, an fi karrama na waje wanda waɗansu ɗaliban ma idan kaga sun fita wajen sun dawo ba sa iya taɓuka komai.
Saboda waɗansu a ɗin da ni nake duba a misali, ana gani da kai da Bature in kuka ce za ku yi Turanci nawa ya fi kyau? Na Bature ya fi kyau, shi ne mai ainihin yaren, kai a makoyi kake.
Haka.
Yawwa, shi yasa waɗansu ke kammala takardun karatun waje fiye da na gida. Amma na gidan ma inda a ce ana ɗaukowa a daidaita da waɗanda suka yi kamar elementary 7, in kika duba iliminsu da Turancinsu sai ki ga ba bambanci. Saboda lokacin ana karatun kusan kamar Turawa ne suke kawo takardun ko suke buga takardun suke karantarwa ma.
To ni zan yi ƙari game da wannan. Saboda an ce dan kai dan gwari ne. ba ya kasance cewar kafu na waje guaranci ba.
Yau kamar na fashin baki.
A gaskiyar lamari dan yaran su ne ba shi zai hana mu kwarewa har mu fesa a yaran nan ba. Saboda su ma bil'adama ne. Kuma wanda ya wallafa littafin bil'adama ne kaman mu. Kuma in ma za a duba fannin wayewa. Fannin wayewa ma fa daga Afirka ya fara, daga Misra. Misra ya Afirka ne. Saboda haka mu gaskiya ban ce mun gaza ba. Sai dai mu ce ya kamata a bada tallafi. Shawarwarin nan da muke bayarwa na ɗaya a inganta karatu da wadata makarantu da kayan aiki na ƙwarai da zai taimaka ma ɗalibi bayan cin bayanin da ake bayarwa a baka ya gani da ido. To ganau wani lokaci ya fi jiyau. Yawwa, to in ɗalibi yana gani tun ba ƙananan ɗaliban nan ɗan firamare ba har izuwa sakandare in suna yawan ganau to za su dinga ƙoƙarin koma gida su kwatanta. Har za su dinga tilasa ma iyayensu su siya masu wannan irin kayan koyarwan da ake da shi a makaranta su ma su dinga kwatanta. Dan shi yasa Turai suka fi mu takaddun Turai yake finna mu daraja ba don komai ba. Suna da shi a makarantu a gida kuma iyayensu sai su sama masa ɗan ɗaki su gyara musu kayan karatu ne kawai ana. Yanzu a ce alal misali yaro yana chemistry a secondary. Yana suna wani abu wai da ake kira wai ne experiment. A ce an haɗa kaza an yi kaza an yi kaza an yi sabulu a makaranta.
Haka.
To idan yaro ɗalibi na da shi a gida ya zo duk wannan kayan haɗa ɗin yana da shi. Zai zauna shi ma ya ta haɗawa bancin abin da suka yi a makaranta har zai ƙirƙiro wani sabo da zai koma makaranta ce malam ni ma yau ina da abin da zan koyar da
ku. Abin da muke kira injiniya kenan. To a nan za mu dasa aya domin lokaci ya fara ɗaga mana hannu. Muna fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi. Duk ma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri da kuma waɗanda muka tattauna da su.
Malam Dullahi.
Da kuma
malam Usman.
Ke cewa bisada.
Dalla yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da daraktan sashen scholarship na ma'aikatar ilimi na tarayya Imam Inuwa Muhammad a Abuja.
Inuwa Muhammad, me zaka ce ga wannan tambayar da ke cewa waɗanda suka yi karatu a waje da takardunsu an fi ɗaukar su da daraja a ƙasashen Afirka ba ma irin Najeriya?
Assalamu alaikum. Ni dai a iya sani na shi dai karatu kamar yadda ka sani wata manhaja ce wadda kowace ƙasa take shirya ma kanta. Kuma manhajar nan da ta shirya tana yin ta ne domin tabbatar da cewa dukkan abubuwan da za ta yi a ƙasarta wannan abin yana cikin tsarin yadda take so ta ga cewar ilimi ya haɓaka a cikin wannan ƙasa. Idan muka duba a ƙasar nan Najeriya, za mu gane cewar a tun zamanin ma da Turawa suka zo suka fara koya mana ilimi a ƙasar nan na boko. A yawanci za ka duba mutanen da suka yi karatu a cikin gida Najeriya, za ka ga cewa sun fi mai da hankali saboda dukkan kusan duk manhajar da aka shirya da kuma abubuwan da ake so abubuwa ne wanda yake ina tafiya da tsarin yadda ƙasar take tafiya. Kamar yadda mutane suke ta harshashe a yanzu cewar a ƙasar nan ko kuma a duniya mutanen da suka yi karatu a waje in sun dawo gida an fi ba su ƙarfi, ni ina ganin wannan ba daidai ba ne. Domin idan ka duba koda a tarihin kasashen da suka ci gaba, za ka ga cewar mutanen da suka yi gwajinta ko kuma suke nuna kwarewa a kan ayyukansu, za ka ga cewa mutanen da suka yi karatu ne a gida. Kuma idan ma har mutum zai ci karatun da muka yi a karatun waje ya fi ƙarfin na gida, menene ya jawo mutane daga cikin gida yawanci jami'o'inmu da sauransu suke ta fita suke barin ƙasa kuma da sun fita ake rungume su hannu biyu? Kaga wannan ya nuna cewar karatun da muke bayarwa a cikin gida wanda mu muka shirya manhajarsa kuma mu muke yin komai a kan shi ya fi ƙarfin abin da yake samu waje. Adamu, ina so ka gane da cewar shi ilimi kana fara shi ne da sanin abin da yake faruwa a cikin gurin da ka fito. Mutumin da isan ilimin ƙasarsa, isan abubuwan da yake faruwa, ya za ka yi ka haɗa shi ma da mutumin da ije iyo karatu a waje wanda bai ma san abubuwan da na ƙasarsa yake ciki ba? Sai wannan zai zo har a ce ya fi wanda yake cikin gidan hazaka da yake. Sannan na biyu, mu duba ai akwai ƙasashen duniya waɗanda a yau idan ka je za ka ga cewar 'yan Najeriya ne su suka yi girma, su suka fi haɓaka da kuma iya kwarancewa a kan ayyuka. Me yasa suka iya? Ai, saboda a nan ƙasar sun riga samu ilimin da ya dace. Ilimi ne wanda yake an riga an ya haɗa da komi da komi wanda ƙasar ya kamata jama'a su sani. Sannan na uku, a yau idan ka duba za ka ga yaran da suka yi karatu daga waje, misali mutum ya je ya yi karatun wani manhaja kamar tarihi da sauransu, ka taho gida Najeriya, me za ka zo ka koya mutane a kai? Me ka sani a kan tarihin ƙasar nan? Za ka ga cewa mutane ne sun riga sun nemo tarihin ƙasashen waje. Shi muna yin karatu muna tasowa a yara, za ka ga cewar kamun yaro ma ya girma, idan a harkokin mota ne za ka ga a makarantar nan da yake an koya yadda zai bi, zai tuka keke ko kuma zai bi hanya, idan ya zo nan gurin da za a tsaya za ka ga ya sani duk waɗannan abubuwan an riga an san shi. Amma yanzu da karatun ya riga ya koma, mutane sun watsar da dukkan yawanci manhajar da abubuwan da muke da su a cikin ƙasar nan, shine mutane suka raja'a suka koma ɗebo abubuwan ƙasashen waje. To ƙasashen waje na abubuwan da muka ɗebo sai zo gurɓace da abubuwan da ya kamata a ce mu muna da shi a ƙasa. Saboda haka daga ƙarshe sai muka tashi batan bakatanta. Mu nan mun riga mun yadda rabin namu, sannan mun je mun rungumo na waje, na wajen da muka rungumo shi kuma ba mu rungume shi daidai yadda ya kamata a tafi ba. Saboda haka wannan abin sai ya kawo faɗuwar ilimi ma a ƙasar nan. To amma alhamdulillahi, abin da nake so mu gane a wannan, ita kanta wannan gwamnatin a zaman da muke, idan ka duba 7-point agenda na gyara ilimi da ke, tana daga cikin abubuwan da take kokari ta gani ta ga tabbatar da cewa ta saka komai a ƙasa, kuma komai ya samu, komai ina tafiya daidai kamar yadda ita gwamnatin take harshashen cewar idan har muka bari muka raja a cewar komai sai na waje, to wata rana za mu tashi ba mu da abun ma da za mu dogara a kai.
Yawwa, Imam Ino, wato wata magana ma da za mu duba kamar darajar jami'o'in ne, a ba mamaki a ce sai a ce ba na jami'ar Najeriya ko guda ɗaya cikin jami'o'i 400 na duniya. To ba mamaki idan mutum misali ya je karatu a Cambridge ko ya je Oxford ko ya tafi ma nan Malaysia ya dawo ya ga ya fi daraja kan wanda ya karatu a jami'o'in nan cikin gida.
To abin da nake so ka gane a nan, jami'o'inmu idan ka duba jami'o'i ne waɗanda suka tsaya da kansu, waɗanda sun samu ƙwararrun malaman da kuma abubuwan da ya dace. To amma ba za mu kasa haɗa wannan abubuwan da irin abubuwan da suka rika faruwa a baya ba, domin akwai wani lokaci da a ƙasar nan shi kansa ilimin ma ba a ɗauke shi komai ba, saboda a lokacin kasar ta riga ta lalace, abubuwan sun gurbace, kuma mutane waɗanda suke mulki a wannan lokacin su sun fi gane cewar turaruma abin da za su turaruma idan ya so su tura ƴaƴansu kasashen waje su je su yi karatu, domin su a nan gidan suna ganin idan har an ci gaba da ba da ilimin kamar yadda da ake yi a ƙasar nan, to zai zama kamar tashin hankali ne gare su. Shi yasa suka yi iya duk kutun-kutun da kuma iya munafurci da kinibibi da kutun-wilar da za su yi domin su tabbata da cewa sun rushe karfin ilimi. Amma ni ina tabbatar maka da cewa jami'o'in da muke da su a ƙasar nan suna da karfin da za su iya tsayawa su goga da kowace jami'a da take duniya. Idan ka duba yawanci abubuwan da ake bayarwa wanda ake amfani da shi na alƙalaman cewar wannan jami'ar tafi wannan, wannan tafi wannan, wannan tafi wannan, idan ka duba alƙalama ne waɗanda yake, idan aka zo aka zauna aka zuba maka su a ƙasa za ka gane cewar abubuwan ba su dace ma da yadda ake bin hanyar har aka zo aka kawo ga wannan namu ba. Domin a cikin university 400 ai a da idan ka tuna daga 1968 har zuwa 1975 Edu Zaria University of Ife da University of Lagos da wane ne suna daga cikin manya-manyan makarantu a duniya wanda kuma kowa ina alfahari da su. Yau ne ya faru har aka zo ga wannan, saboda ne, saboda shugabanci da ka ba sun riga sun tattara da magana ilimin sun watsar da shi. Amma a yau alhamdulillahi gwamnati suna iya kokarin ta kuma ta dauki matakan da ika mata ta dace. Idan ka duba duk abubuwan da yake faruwa, wanda yake faruwa wanda wannan gwamnatin ta zo ta samu akai har abubuwan ake ganin kaman ko tana da dan wani abu akai, za ka ga cewa abubuwa ne wanda suka gada a gurin zuwa suka samu waɗannan abubuwan a ƙasa. Amma Allah cikin ikon shi yanzu suna ta kokarin bi dukkan hanyar da ta dace su ga cewa an saka ilimin nan. Idan ka duba kaman misali yanzu magana TED Fund din nan, a cikin tarihin ƙasar nan babu wata gwamnati da ta taba zazzaga kuɗi ga bangaren ilimi kamar yadda wannan ta yi. Daya kenan. Sannan na biyu, ka duba su kansu shugabannin jami'a da malaman. Wannan gwamnatin tunda ta zo take ta ba da ƙarfi akan training, saboda ta duba cewa duk ma abin da za ka yi ga aikin ilimi ba kawai gine-gine za ka yi ba. A'a, dole sai ka zo ka yi shimfiɗa, kyakkyawa shimfiɗa wadda take mai ƙarfi, wadda za ta rike dukkan abubuwan da zai taso a nan gaba. Kuma a yanzu ka duba dukkan wayannan shimfiɗoɗin shine ake ta yi. In ka duba ɓangaren iliminmu na primary school, gashi nan ana ta ƙoƙari, saboda ko da ma in ka duba ana maganar cewa university ba ma fitar da mutane na kirki, sai ka duba me ya faru a ƙasa. Ƙasan ta lalace. Idan ƙasa ta lalace, abin da kake producing da zai je jami'a ɗin me za ka samu? Ba za ka samu cin nagari ba. Amma daga ƙarshe yanzu wannan gwamnatin ta gane, ta ce ba yadda za a yi jami'o'inmu da sauran makarantunmu da suke sama su zamanto suna da ƙarfi ko kuma suna iya haɗa gogayya da sauran makarantu na duniya, idan har ba mu koma ƙasa mun gyara ƙananan makarantunmu da suke tasowa ba. Kuma alhamdulillahi idan ka duba za ka ga cewa universal basic education namu ana iya kokarin da za a tabbatar da cewa an dawo da martaba ilimi kamar yadda dace.
Imam Inu, akwai maganar watakila wannan yajin aiki da ke faruwa a jami'o'i. Ba zai taɓa yiwuwa mutum ya gama jami'a a Najeriya bai fuskanci yajin aiki ba. Wannan ma ana kawowa cikin dalilan da idan mutum misali ya fita ƙetare zai yi karatu babu wani tsaiko. Shi yasa ba mamaki ingancin ilimin da takaddar za a fi ɗaukanta da muhimmanci a irin Najeriya.
To a maganar yajin aiki a nan fi sabilillahi zan kawo abu guda biyu ne a nan. Na farko dai zan iya magana akan su kansu shugabannin makarantu na jami'o'in ko kuma waɗanda suke harkokin ilimi a jami'o'i ba sai ma ƙasar adalci. Domin ba kowanne abu ne ika mata a ce da ya faru za a zo a rufe makarantu ba. Ni ina ganin kamar yadda wannan gwamnatin a yanzu take yi, tunda dukkan waɗannan abubuwan ta same su ne, abubuwan sun riga sun tabarbare, ta zo ta samu a yanzu kuma tana kokarin ta gyara. Ni ina ganin cewar ya kamata su ma malaman jami'ar su tsaya su yi wa kansu karatun tanusu, su duba su gani cewar dukkan waɗannan abubuwan da suke yi na rufe makaranta yau abu buni-buni sai su ce sun rufe makaranta saboda ba yi kaza ba, ba yi kaza ba. Ina ganin cewar wannan ina daga cikin rashin kishin ƙasar da ya kamata a ce malamanmu na jami'a suna da shi. Mu lokacin da muka yi karatu a jami'a, har na gama jami'a ta ina jin ba a yi wani yajin aiki ba, saboda a lokacin malaman suna da wannan patriotism a zuciyarsu. To amma yanzu idan ka duba su kansu ma malaman da suke rike da jami'o'in su wane ne? Za ka gansu yawancinsu su ba wasu product ne na irin the same system da aka inherit, so me za ka samu daga karshe a lokacin mu a yadda muka sani idan kana aiki a jami'a kana yi ne saboda na farko kana san ci gaban kasar ka kuma akwai kasar a zuciyarka shi yasa jami'a muka dauke ta akan ita ce guri daban wanda take fitar da mutane kwararru kasar da ci gaba to amma yau me muka wayi gari saboda mun wayi gari mun zo akwai lokacin da ilimi a kasar nan ya koma hannun yan jari hujja shugabanni waɗanda ba ilimin ne ya dame su ba sun koma kasuwanci suke da shi kudaden da ya kamata a yi na taimakawa malaman da kuma gine-ginen makarantar da abubuwan ya dace duk an bi an saci saboda haka wannan abubuwan shi ne ya taimaka abubuwa suka rika tarewa kuma ganin san malaman jami'a suna ganin irin abubuwan da mutane ko kuma da 'yan siyasa suka rika farna da abubuwa da kuɗi shi ne ya jawo kusan har yanzu su ma ce to mu ma idan ba a yi kaza ba za mu yi ba amma ina ganin cewa idan lokacin da jami'o'inmu har suka koma suka yi hankali suka nuzu suka dawo suka yi makansu karatun ta nuzu ina ganin waɗannan abin zai wuce.
Wato a ƙarshe Imam Ino Muhammad imana bayani ya nuna kenan kamar wani abu ne da 'yan Najeriya ke sha'awa idan aka rubuta misali kwarewar mutum wannan abin da ake kira CV takardar tarihin karatun mutum da abubuwan da ya rayuwa idan aka ga sunan wata makaranta ta waje ko wajen neman aiki ne akan fi fifita irin waɗannan mutane.
Shine wannan dai ina faɗa maka ba zai rabu da maganar jari hujja da muka runguma a ƙasar nan ba idan da akwai kishin duk abin da yake naka ai naka ne wa yake tunanin ya bar nasa ya je ya ɗauko na wani to amma saboda su kansu ba su da wannan kishin da ya dace da za su rungumi ƙasar mu tafi abin duk da yake faruwa a Nasiru shine wallahi idan har muna son ƙasar nan ta ci gaba fa dole ko mun ki ko mun so sai mu koma mun gyara iliminmu kuma da hanyar da za mu mu gyara shine na farko kamar yadda gwamnati ta kudiri niyyar cewa za ta gyara ilimin nan kuma ta gane duka abin da ya damu to mu kuma sai mun zo mun ba su haɗin kan da ya dace da dukkan gudunmuwa da ya dace shine kadai za mu samun sauki da irin wannan abubuwan da yake faruwa.
A ƙarshe gaba ɗaya Imam Ino Muhammad mana bayani ɓangaren tallafin karatu mana suwaye suka fi samun fifiko ko kuma kowa mana amfana daga wannan da masu yin karatu a cikin gida da ke tare.
Alhamdulillahi idan ka duba wajen maganar karatu a ƙasar nan wato abubuwa ne da yawa suka rika faruwa a ƙasar nan ana ba da karatu kuma a yanzu nan ina tabbatar maka da cewa ni na san da cewa akwai waɗanda ma waccan gwamnatin kusan shekara 8 suka ba wa yara tallafin karatu su je amma ba su ba su ko naira daya sun fita sun je karatun ba sai da wannan gwamnatin ta zo ta duba ta ga cewa ya za a yi mutum an ba shi ma tallafin ya je karatu shekara da shekaru amma kuma ba a biya shi koda naira ɗaya da zai je wannan karatun ba daga baya wannan gwamnatin ta zo so ina so na tabbatar maka da cewa wannan gwamnatin wajen tallafi na taimaka mutane su je karatu an bude domin ko a wannan shekara zan tabbatar maka da cewa yaran da wannan gwamnatin ta ba wa scholarship suka fita waje suna da yawa wannan bangaren yaran talakawa waɗanda ba yayan kowa da kowa ba kenan kuma wannan abun tallafin nan idan ka duba gwamnatin nan tana da tallafi kala-kala wanda take yi kaga ta ba da tallafi a cikin gida ta ba da tallafi na waje ta ba da tallafi wanda ta ware wa 'yan mata zunzurutun su saboda ta tabbata da cewa 'yan mata sun samu karatu sannan kuma ta ware tallafi wanda take ba ma mutanen da ba su da ƙarfi kamar makafi da guragu da waɗanda ba su da wani tasiri a ƙasa dukkan wanda gwamnatin ta yi musu na wannan ɓangaren kenan. Sannan sai ka duba ɓangaren jami'a su kansu malaman jami'a da malaman polytechnic da college of education za su faɗa maka ba a taɓa samun gwamnatin da ta ba da kuɗi ake barin malamai su fita su je su yi karatu kamar wannan ba duk kowanne makaranta da ka sani akwai tallafi kyakkyawa da TED Fund take barwa domin a tabbatar da malaman su sun je sun yi karatu sun ƙaro ilimi domin a samu ci gaban ilimin da ake nema.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka ta ba da umarni Sa'ida Hamdun da injiniyan mu ne Mr. Cedric tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Sarfi Alhashin Gumel
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.